Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum don bukarin take haƙin dan Adam. A yau za mu fara duba takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin Kogiyar. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumi. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba takaddama da ta biyo bayan kisan gilla ga sarkin Gobir a jihar Sokoto Alhaji Isa Muhammad Bawa. Duk masu bin kafafen yaɗa labaru na da bayanin yadda barayin daji suka sace sarkin Gobir daga Sokoto akan hanyarsa ta koma gida, inda ya zauna a can na kimanin makonni uku. Ana batun ba da kuɗin diyya da aka rawaito da farko akan naira biliyan ɗaya. A haka dai marigayin da aka sace shi tare da ɗansa ya rasa ransa, inda barayin suka ce sun ma binne shi. An sako ɗan bayan biyan diyya, inda aka ganshi kwance kan gadon asibiti yana cewa ‘yan bindiga sun ce ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Bozani ya ba da kwangilar naira miliyan biyar don sace sarkin da ya sanadin mutuwarsa. Shugaban kungiyar haɗin kan Gobirawa Ibrahim Alhassan Gobir ya bayyana matsayar kungiyar ga wannan iftila'i da ya faru.
Salamu alaikum. Wato ai mu wannan abu yadda komai ya girgiza mu kuma ya tada mana hankali, kuma mun ɗauke shi cin mutunci na ƙarshe da ƙasƙanci ne wannan abu aka yi muna. Domin yau duk wanda aka ce baban shi an zo an halakar da shi gaba ne, duk cin mutuncin da za a yi an riga an gama an yi mishi shi. To mu abinda muka ɗau wannan abu da aka yi muna, an ci mutuncin mu ne, mu an wulaƙantar da mu, kuma duk waɗanda suka yi abu nan mu ganin muke ba wai kawai sun yi wannan abu ba ne don kawai shi sarki, jama'an ma gaba ɗaya aka wa wannan ta'adi. Ai kishin shugaban ku ga ku jama'an ne gaba ɗaya aka kashe ma.
Alhaji Ibrahim Alhassan Gobir, daga faruwar wannan al'amari an wato an yi zargi cewa ba mamaki akwai hannun wasu, misali kamar an kira sunan ɗan majalisa Aminu Boza, wasu kuma suna ganin sakacin gwamnatin jihar Sokoto ne, wasu ma har gwamnatin tarayya. Ku a kungiyance ya kuka ɗau wannan zargi, ko kuma kuna cikin masu yin zargin ne?
Eto mu abinda muka ɗauka wato wannan sakaci na gwamnati ne. Gwamnati domin haƙƙin ta ne ta kare duka jama'arta. Wannan abu ya faru tun da ya faru mun sa ido gwamnati za ta yi intabene ta yi rifin ɗin shi. In fa mu ba mu ɗauka cewa sarkin Gobir zai kwana biyu ba hannun ɗan ta'addan nan. Da abin ya yi stretching har ya kai wani lokaci. Ko lokacin hankalin mai so mataki, domin ta nuna cewa gwamnan ba ta da wani interest na restoring ɗin shi ko na kubutar da shi. Wannan ko babu makamu daga ɓangaren muna ganin akwai sakaci sosai daga ɓangaren gwamnati wanda ta nuna ba ta damu ba. Kai har yanzu ma da bayan abin da ya faru an mu ga alamar cewa gwamnati ta damu ba. Domin duk da maganar nan da muke da ke har yanzu ba bamu san inda dawa sarkin Gobir take ba. Muna kuma so a bamu dawon nan tashi. Mun yi kira cewa a yi kokari a bamu dawon sa domin mu dawo da shi cikin jama'arsa, a yi masa sura kamar yadda ake yi wa kowane mutum. Har yanzu babu wani abu da muka ji wanda gwamnati tana yi game da wannan abin.
Alhaji Ibrahim, bayan an tabbatar da kisan gilla ga shi mai martaba sarki, zuwa har zantawa da muke da kai ɗin nan ba a san inda gawarsa take ba?
Ba sani ba. Kuma mun yi kira rediyo da kuma paper, muna kira cewa a taimaka a nemo mana inda gawar sarkin Gobir take, a hannun ta mu ita domin mu yi masa sutura kamar yadda ya kamata. Wallahi har yanzu ba wanda ya ce muna ga matakin da ake ɗauka na a yi recovering ɗin gawarsa ba.
Dangin marigayin Muhammad Sha'aibu Bakwai shi ma ya bayyana takaicin da iyalai da dukkan Gobirawa ke ji. Kasancewar bayan kashe musu sarki har yanzu suna fama da rashin tsaro a yankunansu.
Abun mamaki ne a ƙasar nan mutum mai daraja, sarki mai martaba wanda ya fito daga irin wannan daula ta Gobir da daddaiyar daula wadda ta dade tana ba da gudunmuwa ta kowane bangare na cigaban kasar nan a ce an waye sahiya yau a Najeriya ana iya sace uwan wani wanda yake mawaki ne a siyasa yaza ana iya kwato ta daga hannun yan ta'adda ta bangaren kudin fansa kuma bayan an ba da kudin nan har a zo a ce a hukumance an kama waɗanda suka yi garkuwa da ita ko kuma wasu daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da ita amma abin kunya a ce mutum mai daraja mai kima a idanun duniya a kasar nan ba saraki irin sarkin gobir ko bai da sarauta ga shekarun shi da irin da yayi aiki ya baututa ma kasar nan a ce an yi hontar da shi an kyale shi har a kai ga gabar da yan bindiga za su halaka shi duk matakan tsaron da ake gani duk bayanan sirri da ake gani duk leken asirin da ake gani muna da kwararru a kasar nan wannan abun ban takeici ne abun ban haushi ne kuma abun da in ba don da ya kama dole ba abun kunya ne ga ɗan kasar Najeriya har ya hito ya furta irin waɗannan maganganun domin ba ci gaba bane ci baya ne ga kasar nan da al'ummar kasar nan bayan kama bayan mutuwar sarkin gobir ka duba halin da muka cincikan mu kusan kullu sai an shiga gari ɗaya bayan ɗaya ana kashe mutane ana ɗaukan mutane a wannan yanki namu to kaga da wace za mu ji al'ummar kasar gobir shin wannan al'amarin na mutuwar shi mai girma sarkin gobir raɗaɗin za a bar mu da shi ko kuma abin da kuma aka biyo mu da baya gare shi ana yi muna ɗaya bayan ɗaya wani za mu ji a kasar nan kaga wannan al'amari abu ne wanda gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki wanda ya kamata kuma mataki na gaugawa domin idan ka kalli fayafayen bidiyon da waɗannan su 'yan ta'adda ke saki na wasu maganganu da suka yi game da sarkin gobir suna maganganu ne mu wanda muke kallo kamar ana son a haifar da wata fitina ce ko wani tashin hankali tsakanin waɗannan kabilun guda biyu na Hausawa da Fulani ana son a ɓata wannan zamantakewa wadda yake tuni mata ɓaci ta yi kamari illa shi an ce idan abu ya ɓace to hankali ba zai ɓace ba kuma ka ji bayanin da mai girma sarkin sultan na Cibiri ya yi cewa mun gobirawa mun gadi yaƙi amma ba mu gadi ta'addanci ba kuma yana kira ga duk gobirin da a cikin duniya cewa ya bar mu Allah wannan al'amari ya ɗauki cewa abu ne ya zo daga Ubangiji ko mu ne nita kayyar wannan al'amari wajen Ubangiji.
To Allah ya kyauta. An nuna hoton bidiyon ɗan marigayin kwance gadon asibiti yana cewa 'yan bindiga sun ce ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne ba da kwangilar naira miliyan 5 don sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa. To sai dai mutumin da aka zarga Aminu Boza ya nesanta kansa daga wannan zargi.
To abin da ke faruwa ai a matsayina na musulmi lokacin da muka yi magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Umar Aminu Boza billahi da zina ilaha illa huwa ban taɓa sani ina da wata hulɗa da ɗan ta'adda ban taɓa sani ina da wata hulɗa da koda mara gaskiya ba kai koda a yi rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taɓa yi da ni ba saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da ya ce billahi da zina ilaha illa huwa ya ƙare magana ta riga ta ƙare kana cikin sanin musulmi ka san tsakaninka da kai da Allah so kaga ita wannan ita ce final ita ce rantsuwa idan kace billahi da zina ilaha illa kai rantsuwa guda uku gaba daya dama dauka qur'ani ka dauka qur'ani a hannu dama wani abu ne wanda kuka ta yi wanda domin a bada tsoro amma wannan rantsuwa wanda ka fada da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a dama duk mutumin da yace wallahi tallahi billahi da zina ilaha illa huwa yarya kare rantsuwa da ubangiji na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayi ne na musulmi ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ya riga ya kare ta wanda yake shi Allah shi ne mai hukunci ga kowane al'amari to kaga tun magana ta da kai magana ne fara yi kenan na cewa billahi allazi la ilaha illa huwa ban taɓa sanin na wata hulɗa da ta addaba ban taɓa sanin na wani haɗin baki da ta addaba musamman ma ni billahi allazi la ilaha illa huwa yadda ban son shedan wallahi haka bani sunan ta da har abada kowa ne ne billahi la ilaha illa huwa
ma masu sauraro kun dai ji kaɗan daga martanin ɗan majalisa Aminu Boza kan zargin haɗa kai da ƴan bindiga. Sai a biyo mu shirinmu na gaba domin jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yalinka da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarki Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.